بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي حصلة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بمدة بكلام مبسوط وليس هذا موضعا ولكن هذه المقامات ينقسم الناس بها إلى خصوص وعموم وللخاصة خاصها وللعامة عامها مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناقلة عن النفس في طلب الغوث والخاص لا ينازل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يلاجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما في قوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكت أدواء وانا مسلا شينا موجب ودكي كوفر قورا أنا جهر كتنا وانا نمتشي نرى نر تلاتة إشرين دفقوي قوات الرجب إجرى المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو تياد لديه لدى إشرين دترى kuma wannan ginin shi yayi daidai da 29 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako a cikin karatun littafin At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na nawa na 11 a jerin gwanan majalisosin mu kuma wannan shine na 55 idan ba a manta ba wannan littafi yana magana akan a'malul qulub ayyuka na zuciya wanda sune asasin imani gaba daya babu mutumin da zai shiga aljanna sai zuciyarsa ta zan tana aiwatar da waɗannan ayyuka waɗanda su ne imani da Allah, gaskatawa, san Allah, tawakkali, wato dogaro ga Ubangiji, sannan fata da kyakkyawar ƙauna a wajen Ubangiji, sannan tsoro na ƙoli ga Allah. To shine Ibn Taymiyyah bayan yayi mana magana akan wasu ayyuka da suke da alaka da zuciya amma ba za su shiga cikin ayyukan da ake buƙatar mumini da su ba. A wancan satin karatunmu gaba ɗaya ya tattara a cikin bayanin abin da ya shafi al-huzn, wato baƙin ciki. Baƙin ciki ko nuna damuwa a zuci, wannan ba wani abu bane da Ubangiji ya nemi bayinsa da su nuna, ballantana a sakan ka musu akan kawai sun yi baƙin ciki. Ibn Taymiyyah ya yi mana bayanin wannan gabar a faɗaɗe bakin gwargwado kamar yadda muka yi sharhinta a satin da ya gabata. To shine Ibn Taymiyyah yake ci gaba da cewa wa ammal mahabbatu lillahi wat tawakkulu alayhi wal ikhlasu lahu wa nahwu zalika fa hadhihi kulluha khairun mahab wa hiya hasanatun mahbuba fi haqqi kulli nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin. Yace to amma soyayya ga Allah da dogaro ga Allah da tsantsanta addini ga Allah, wato yi danshi ko bari danshi, wa nahwu zalika, da abin da yake kama da wannan. Yace to duk waɗannan ayyuka waɗanda suke da alaka da zuciya, alkhairi ne tsantsarsa. A baya ya gaya maka cewa alhuznu, wato tsantsar baƙin ciki ko nuna damuwa a zuciya, ba zai zama abin da Allah zai rubuta wa mutum lada a kansa ba, ko da kuwa ba a rubuta masa laifi a dalilinsa ba, sai dai idan yana baƙin ciki ne saboda wani abin da ya shafi musulmi ko wani abin da ya rage addini. To anan za a sakanka masa akan damuwarsa da addini, ba wai dan kawai yayi baƙin ciki ba. To amma wasu ayyukan waɗanda su ne yake so ya fito da su anan yayi bayanin su, waɗanda suke da alaka da zuciya, waɗannan ayyuka ne waɗanda suke khairun mahab, wato tsantsar alheri. Samuwarsu a karan kansu alkhairi ne, ba sai sun tamfaru da wani abu ba. Yace kamar soyayya ga Allah, mutum ya zama yana son Allah, so na ƙoli, so na ƙarshe, ya kasance babu abin da zai fifita bisa soyayyar da yake wa Ubangiji. Duk abin da Allah yake so to shi yake so, abin da Allah baya so shi ma baya son shi. Yana son waɗanda Allah yake a so su, kamar annabawa, kamar manzanni da salihai. Yana ƙin waɗanda Allah yake a ƙi su, kamar kafirai da maƙiya Allah waɗanda suke yaƙi da addini. Yana barin dukkan abin da Allah yake a bari, ko da kuwa zuciyarsa tana son abin. Yana aikata abin da duk Allah yake a aikata, ko da zuciyarsa ba ta son aikata abin. To wannan alama ce ta cewa ya kai matuƙa ga imaninsa, kuma wannan wajibi ne a same shi tattare da kowane musulmi. Idan musulmi ya zamana ba ya da wannan shu'uri a zuciyarsa, to babu shakka akwai tuhuma cikin imaninsa. San Allah wani abu ne wanda yake tsantsar abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya nemi bayinsa a kansa. Kai bisa soyayyar Allah ne Ubangiji ya gina addini gaba ɗaya. Dukkan addinan da annabawa suka zo da su, manzannin Allah suka zo da su, tun daga kan manzo na farko annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan manzo na ƙarshe, wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, sun zo ne da aso Allah maɗaukakin sarki. Bisa san Allah ne aka gina dukkan wani abin da aka gina na bautawa Allah. San annabawa gaba ɗaya ya samo asalinsa ne daga san Allah, saboda Allah ya ce a so su, shi ya sa ake san su. Kuma duk abin da Allah ya ce a so shi, to san shi ya zama ibada. Kana san wannan abin ne dan Allah ya ce a so shi. Ashe kaga san Ubangiji shi ne asali. Kowane so da za ka yi ma wani abu, to ya zama reshe ne daga san da kake yi wa Allah. Don haka ba za ka gabatar da san komai ba sama da san Ubangiji. To kaga wannan alkhairi ne tsantsa, babu ta yadda za a yi san Allah ya zama akwai wani abin da ba alkhairi tare da shi ba. Alkhairi ne tsantsa, kuma yana da alaka da aiki na zuciya. Haka nan dogaro ga Ubangiji, tawakkulu ala Allah, ka dogara bisa ga Allah, da zamana gaba ɗaya zuciyarka ka ta'allaka ta da Ubangiji. Ko da ka yi riko da asbabu, sababbai da Ubangiji ya sanya, waɗanda su ne za a yi riko da su don a samu wani abin da Ubangiji ya leƙa da wannan sababi. To kada wannan riko da sababin naka ya sa ka manta cewa Allah shine muqaddirul asbab, shi ya kaddara asbab wa muqaddiru musabbabat, shi kuma yake kaddara abinda wannan asbab din za a samu ta hanyar su. Zaka koda abinci da zaka sa a gaba kana ci, ka fahimci cewa Ubangiji shine ya sanya wato biyan bukatar ka da kawar da yunwar ka a cikin wannan abinci din, da ya ga dama sai ya zare wannan albarka da ke cikin abinci din, kai ta ci kai ta ci baka koshi. Amma Ubangiji sai ya so ya halicci koshin a cikin abinci din, ta yadda idan ka ci sai ka ji ka koshi, haka nan abinda za ka sha ka ji ka kawar wa da kanka kishi. Ubangiji shi ya samar maka da abinda za ka sha din, sannan kuma shi ya sa kawar da kishi a cikin wannan abu, da ya ga dama sai ya hana ka abinda za ka sha din ka ci gaba da zama cikin kishi, da ya ga dama sai ya zare koshi din daga cikin abinda kake sha din, kai ka sha kai ta sha baka koshi. Ashe ko ci da sha da kake yi ya kamata ka halarto a zuciyarka cewa Ubangiji shi ya so haka, ka samu abincin kuma ka ci abincin ya biya maka bukatar ka ya karo maka da yunwa, ka samu abin sha din kuma wannan abin sha din har ila yau ya biya maka bukatar ka ya kawar maka da kishi. Ubangiji ji shi yayi wannan, yana da dama idan ma ka samu abincin ya sabbaba maka abin da zai raba ka da abincin, ko dai ya sanya abincin wanda ba zai ciyo ba, ko kuma ainihin gaba ɗaya ya yi shallul kudurati anka, gaba ɗaya ya hana ka motsawa, hannun da zaka daga ka sa a cikin abincin Ubangiji yana iya sanya hanyar ya shanye ka kasa motsa shi, ko bakin da zaka tauna abincin Ubangiji yana iya murgude shi da zamana ba zaka iya tauna abincin ba. Ubangiji yana iya aiko da wani miciji ko wani naman jeji, wani abin tsoro ya razanar da kai, ya firgitar da kai, ya kore ka, ya raba ka da abincin. Duk Ubangiji yana iya yin wannan, amma sai bai yi ba, ya baka dama, ya bar maka lafiyarka, ya sanya maka nutsuwa a inda kake, ka ci wannan abincin ka koshi. Ashe kenan samun ka da abinci ba zai hana ka halarto Ubangiji cewa shi ne ya hore wannan ba, shi kuma ne ya sanya koshi din a cikin wannan abinci din. Haka wannan shi ne tsantsar tawakkali, wato zuciyar bawa, kada ta ainihin yanke alaƙar ta da Ubangijinta a kowane yadda yi, a kowane hali, sannan ka ji cewa dukkan abin da kake nema Ubangiji shi kadai ne zai iya baka, ko da ya sanya sababinsa a hannun wani, to ka ɗauka wannan wasila ce kawai, amma Ubangiji yana iya baka ba ta hannun wannan din ba, kuma ya so ya baka ta hannun wannan din. In ka tashi godiya ka fara godewa Allah, ka gode wa Allah, sannan ka biyanta da gode ma wannan da Ubangiji ya sanya wasiƙarsa a hannunka. Amma kada ka manta da Ubangiji, ya zamana ka gode ma wannan wasiƙa din, wanda da Ubangiji bai ga dama ba zai motsa shi ba ballantana har ya yi maka alkhairi din. Ubangiji shi ya motsa shi, kamar yadda alƙalami ba zai gudana a farar takarda ya rubuta abin nan rubutu ba, sai idan hannu ya motsa shi, sai mutum ya motsa shi da hannunsa. Dan da za a ɗauki alƙalami a jefar da shi a kan takarda ba zai iya gudanar da komai ba. To ya kasance kana hango shi mai gudanarwar, ba gudanar abin shi kadai ba. To wannan shi ne tawakkali, kuma wannan wajibi ne ga kowa da kowa, tun daga kan manzanni da annabawa har zuwa kan mafi ƙanƙanta cikin musulmi. Haka wajibi ne ya kasance akwai tawakkuli a zuciyarsa, kuma tawakkuli alkhairi ne tsantsa. Babu inda tawakkuli ya taba zama wato babu alkhairi a cikinsa, ko ya gauraya da abin da yake alkhairi da wanda ba alkhairi ba. Inda aka ce akwai tawakkuli a zuciya, to akwai alkhairi ne tsantsa. Haka nan al-ikhlas, tsantsanta bauta ga Ubangiji, tun ya bauta wa Allah ba tare da ya yi shirka da shi ba, ba tare da ya yi bautar don wani ba, ba tare da ya yi don tsaye ba masa ba, ba tare da yana yi don yana jin tsoro ba, ba tare da yana yi don yana son ya samu wani abun alfana na duniya ba, a'a yana yi ne don Ubangiji ya ce ya yi, kuma Ubangiji ya tanadi lada gwaggwaba ga wanda ya yi wannan bauta din, kuma ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda ya bar wannan bauta din. Zamana ka bauta wa Allah don wannan, baka hada Allah da komai cikin bautarka, zuciyarka baka hararo kowa yayin da kake bauta masa sai shi kadai. To wannan shine ikhlasi, kuma wajibi ne a same shi a zuciyar kowane musulmi, kuma wannan alkhairi ne tsantsarsa, ba yadda za a yi ikhlasi ya gauraya da abinda ba alkhairi ba. Mala yace wa nahwu zalika, da ayyuka da suka yi kama da irin waɗannan, fa hadhihi kulluha khairun mahab, mala yace dukkan waɗannan alkhairai ne tsantsa, wa hiya hasanatun mahbuba, kuma aiki ne lalada wanda Allah yake so da manzansa fi haqqi kullin nabiyina a cikin haƙƙin dukkanin annabawa was-siddiqina da siddiqai was-shuhada'i da shahidai was-salihina da salihai wato duk irin matakin da mutum zai kai waɗannan ayyukan ba za su sare ga barinsa ba dole ne a same shi tattare da waɗannan ayyuka din wanda zai ga cewa akwai wani mataki da mutum zai kai ya ga cewa ba sai ya dogara ga Allah ba babu shakka wannan ya kauce hanya ya tafi layi ya tafi turba ya bar koyarwar Allah da manzansa babu wani mataki da zaka kai ka ji cewa dogaro ga Allah bai zama wajibi akan ka ba shine malam yace wa man qala wanda yace inna hadhihi al-maqamati takunu lil-amma duna al-khassa faqad ghalita fi zalika wanda duk yake cewa waɗannan matakai ne na gama garin mutane amma banda mutanen da suke na musamman su ba lalle ne su taka kowane mataki daga cikin waɗannan matakai ba kamar yadda suke faɗa dangane da tawakkali cewa ba lalle ne mutum ya kasance yana da tawakkali wannan wani mataki ne na gama garin mutane amma matakin mutanen da suke na musamman mutanen da suke ƴan ajin tubarkalla to waɗannan ba lalle ne su nuna tawakkalin su ga Ubangiji ba domin tawakkali shine roƙon Allah ya baka wani abu na duniya suka ce su kuma mutanen da suka kai wannan mataki na musamman ba sa roƙon komai a gurin Allah domin suna ganin an gama komai da komai komai an riga an gama yanke hukuncinsa don haka ba sa buƙatar a musanya wani abu to shine Ibn Taymiyya yake musu raddi yake mayar musu da martani yake gyara musu kuskurensu da aqidarsu yake ce mana waɗannan matakai takunu lil'ammati duna al-khassa inna man qala inna hadhihi al-maqamat takunu lil'ammati duna al-khassa faqad ghalita fi zalika duk wanda yace waɗannan matakai sun kasance ne ga mutane ga magari banda mutane na musamman yace to yayi kuskure cikin wannan in arada khuruj al-khassati anha in yana nufin su mutanen da suke na musamman ɗan ajin tubarkalla ba su ba waɗannan matakai yace to wannan kuskure yake faɗa fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qatt waɗannan matakai babu wani mu'mini da zai fita daga gare su babu yadda za a yi mu'mini ya fita daga cikin waɗannan matakai wa inna ma yakhruju anha kafirun kafiri ne ke fita ke sauka daga waɗannan matakai kafiri ne za a same shi babu san Allah a zuciya ko a same shi ya hada san Allah da wani Allah ya fifita san wani Allah a zuciyarsa ko a same shi baya dogaro ga Allah ko a same shi ainihin baya tsantsanta addinin ka ga Allah kafiri shike fita daga cikin irin waɗannan matakan amma mu'mini ba zai iya fita daga cikin waɗannan matakai ko wasu daga cikin su ba yace wa inna ma yakhruju anha kafirun wa munafiq kafiri da munafiki sune suke barin waɗannan matakai wa qad takallama ba'dhum fi zalika bi kalamin bayyana ghalatahu fihi yace wasu daga cikin masu irin waccan da'awa sun yi wata magana irin wannan inda muka yi bayanin kuskuren su a cikin maganar da suka yi wa annahu taqsirun fi tahqiqi hadhihi al-maqamat kuma wannan gajiyawa ce gazawa ne wajen tabbatar da waɗannan matakai min muddatin yace tun lokaci mai tsawo mun yi wannan bayani bi kalamin mabsut da maganar da take shimfidaddiya walaita hadha mawdi'uhu ba anan ne zamu ƙara shimfida wannan magana ba idan aka duba al-fatawa al-kubra na shaykhul islam ibn taymiya mujalladin sa 5 yayi bayanin irin wannan bayani babbada a cikin al-fatawa al-kubra mujalladi na 5 shafi na 240-68 haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 10 shafi na 242 nan ma yayi bayani akan wannan yayi raddi akan waɗanda suke daukan wasu ayyuka daga cikin ayyukan zuciya cewa waɗannan ayyuka ne na mutanen da suke gama gari amma ba mutanen da suke na musamman ba Ibn Taymiya ya musu raddi akan wannan ce walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nasu fiha ila khususin wa ubum yace to amma waɗannan maqamai mutane suna kasuwa cikin ta zuwa ga mutane waɗanda suke na musamman da mutanen da suke gama gari wato ana samun tafawu tazara tsakanin wane da wane dangane da tabbatar da waɗannan matakai kamar yadda ka sani dangane da imani misali imani duk da cewa wajibi ne kowa ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafai da ainihin mala'iku da kaddara, to wannan imani da sauran abubuwa da Ubangiji ya shar'anta ya kuma wajabta imani da su, mutane suna karkasuwa, wani ya fi wani a cikin wannan imani din. Amma dole ne a sami mutum mumini idan har zai zama musulmi. Idan babu imanin wannan asulin imani a zuciyarsa, to ba musulmi bane. To sai dai wani ya fi wani, wani imaninsa ya fi na wani, domin gwargwadon irin iliminka, gwargwadon yaqininka da Ubangiji, gwargwadon irin abinda zai haifar maka cikin zuciyarka na imani. Irin yadda ka san Allah, wani ya san Allah sama da yadda ka sani, saboda haka imaninsa babu shakka da Ubangiji zai fi naka. Irin yadda ka san hukuncen shari'a, wani ya sani sama da yadda ka sani, babu shakka gwargwadon yadda zai yi aiki da wannan hukunce-hukunce da ya sani, kai baka san su ba, gwargwadon yadda zai dara ka a cikin imani. To haka nan a cikin waɗannan ayyuka su ma, wanda su ma duk suna cikin a'malul qulubi kamar yadda yake bayani, to a nan ma akwai mutanen da suke sun kai koli, akwai kuma waɗanda suke ainihin a ƙasa-ƙasa. Wato kamar tawakkali, ba duka mutane suke daidai a cikin babin tawakkali ba, wani tawakkalinsa ya fi na wani. Sai dai a wajen bayanin wannan tawakkali akwai inda ake gurgun bayani, wato gurguwar fassara ga ma'anar tawakkali. Wasu suna ɗaukan tawakkali da wata ma'ana daban wadda ba ita ce shari'a ta ainihin fassara tawakkali da shi ba, kamar yadda za mu yi bayani. Ibn Taymiyyah ya ce, ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم فللخاصه خاصها وللعامه عامها. wato a cikin wannan mukamai mutane sun kasu, akwai mutanen da suke na musamman wanda sun kai kololuwa, akwai kuma wadanda suke gama gari wanda ba su kai kololuwa ba, amma dai sun yi tarayya cikin mukamai. saboda haka wadanda suke na musamman suna da matsayin su na musamman, haka nan wadanda suke gama gari suna da matsayin su na gama gari. Wato misali idan suka dauki tawakkali, wato a tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihaini, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sahabbansa, an nuna mun ranar gobe kiyama ga wani annabi nan ya zo, wa sama'ahu ruhaytu, tare da shi akwai ɗan jama'a tsirari da basu kai goma ba, basu wuce tara ba. Sannan aka nuna mun wani annabi shi kuma ya zo, wa ma'ahu rajulun aw rajulani, tare da shi cikin waɗanda yake suke sun yi ibada da shi ba mutum ɗaya ko mutum biyu ba. Sannan sun makushi fali an sawadin azim, sannan sai aka nuna mun ainihin wata tawaga mai yawa, dandazan jama'a, kunzumin jama'a wanda sun taho na hango su daga nesa baki irin. Sai ya zaci cewa annabi ya ce, sai na zaci al'umma ta ce, sai aka ce haza Musa wa ashabu, wannan annabi Musa ne da mabiyansa. Sannan aka nuna mun wasu dandazo na jama'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to aka gaya mun cewa a cikin dandazan nan akwai 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab, mutum 70,000 wadanda za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba. To su ba za a tsaya binciken su ba, da an zo kawai ina wane da wane ana kiran su daya bayan daya, kawai ana cewa ku tafi aljanna, babu maganar bincike, kai wadannan sun samu nasara. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida, sahabbai sai suka tsaya suna ta tattaunawa a junansu, to su wane ne wadannan? Wasu suka ce humul ladina sahibu rasulullah, ko su ne waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sahabbansa. Wasu suka ce a humul ladina wulidu fil islam wa lam ya'budu ghayrallah, wanda aka haife su a musulunci ba su bauta ma wani Allah ba, ba su san shirka ba. Kowa dai yake faɗa albarkacin bakinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yace musu a humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna وعلى ولا يتطورون وعلى ربهم يتوكلون. سونه wadanda ba sa neman ayi musu tofi lokacin da ba su da lafiya, ba sa canfi da tsuntsaye, ba sa lalas, ma'ana ba sa neman magani bisa ga ubangijin su kawai suke dogaro. To anan ne Ukasha ibn Muhsan ya tashi ya ce, ya Rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya ma'aikin Allah ka roka mun Allah ya sanya ni cikin su. Annabi ya ce anta minhum, kana kun ga wannan ya nuna Ukasha ibn Muhsin wato dan aljanna ne. Sai wani ma yayi zumbur ya tashi ya Rasulullahi ni ma asali cikin su, manzo Allah ya ce sabaqaka biha Ukasha ya riga ka. Saboda kaga waɗannan tawakkalin su ya kai matuƙa, hatta magani wato ba ka sha, in rashin lafiya ta same su to ba za ka sun sha magani ba, wanda zai sha magani to baya cikin su, to kaga anan dai da wuya a samu wanda yake cikin su. Idan a cikin sahabbai ma a lokacin kawai ukashi aka nuna kaga ai abin zai dan yi wahala, kaga waɗannan na musamman ne la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, bisa ga ubangiji kadai suke dogaro. Wani bawan Allah ya taɓa bugo min waya yace to shi yana son ya dabbaka wannan hadisi, saboda haka baya ya daina yin wani abu na magani, to kuma gashi yana so ya aure sabo, to wai irin ɗan dabarun nan da ake yi in za a yi sabon aure ya iya yi? In ya yi ya fita na ce a to kai da ba za ka yi abin nan ba, ya ce ai kawai dai idan ya ɗan samu ƙarfi. Na ce to so da aka ce ba sa magani kai yanzu riga kafa ma fa za ka yi, ya wuce magani ba. Saboda haka ko dai ka haƙura da wannan ka ɗabbaka hadisin ko ka zama kamar mu, kawai ka dawo layi. Yace shi dai zai ci gaba da gudawa, Allah ya ba shi sa'a. To kaga ashe akwai wanda suke na koli a cikin tawakkalin ma. Malai yace mithlu zalika anna ha'ula'i qalu at-tawakkulu munadalatun 'ala an-nafsi fi talab al-qut wal-khass la yunadiru 'an nafsi. Su waɗanda suke cewa tawakkali aiki ne na magari, ba aiki ne na ɗan abin da mutane na musamman ba. Abinda suke cewa wai shi tawakkali mutum yana yin gwagwarmaya ne don kansa, saboda haka lokacin da kake tawakkali ma'ana kake roƙon Allah ya biya maka buƙatar ka iri kaza da kaza da kaza, kaga kanka kake yi wa gwagwarmaya. Shi kuma mutumin da yake na musamman baya gwagwarmaya don kansa, saboda haka kaga a yadda suka fassara tawakkali a matsayin gwagwarmaya ce don karan kan mutum, kenan mai tawakkali shine wanda baya gwagwarmaya don karan kansa. Suka ce tawakkali tunda shine komawa ga Allah da roƙonsa shi kadai ya biya maka bukata. Suka ce yin wannan ai kanka kake rokawa, saboda haka ka fita daga tsarin masu tawakkali. Shi mai tawakkali baya nema wa kansa komai. Wa qalu suka ce almutawakkilu yatlubu bitawakkulihi amran min al-umuri, wai shi mai dogaro yana nemo wa kansa wani al'amari ne daga cikin al'amurra, wato yana nemo wa kansa samun wata bukata ce daga cikin bukatun duniya. Wal'arifu yashhadu al'umura mafrughan minha fala yatlubu shay'a, ce to al'arifu kuma masanin Allah wanda shine na musamman din, suka ce shi yana hango al'amura to an gama da su gaba daya, saboda haka baya neman komai. Wannan shine abin da suke kira at-tauhid ko tauhidul khassa, shine suke cewa Allah an yushahida al-haqiqa aw an yashhada al-haqiqa fala yara al-fa'ila illa Allah, ya kai ga mataki na haqiqa, don haka baya ganin mai aiwatar da wani abu sai Allah. Don haka su agun su masu wannan aqida ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga kaucewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Suka ce al'amura gaba ɗaya Ubangiji ya riga ya hukunta, ya sanya komai yadda yake son shi, saboda haka ya kaddara komai da komai na nan duniya da na can lahira. Suka ce duk an gama komai da komai, saboda haka kai bawa ba ka da wani abin da za ka nema tabo a yi maka, abin da dama aka yi za a yi maka an riga an rubuta shi, saboda haka gwagwarmayar me za ka yi kuma, kaga sai dai ka zauna kawai. Idan kai dan aljanna ne ka shiga aljanna, in mutum dan wuta ne ya shiga wuta, amma maganar cewa yayi wani abu ko ya nemi wani abu din ba ta taso ba. Kaga idan aka dauki wannan fasara aka ce shi ita ce tawakkali, kaga an rushe addinin gaba daya, domin sai a daina bauta wa Allah, mai sallah ya daina sallah, a daina azumi, a daina zakka, a daina duk abin da yake Allah ya ce ayi, a kauce wa al'amru wan nahyi, al'amru wan nahyi gaba daya a kauce masa. Kaga anan an kama turfar da shedin da mai yake,
turbata a saba wa Allah, ayi aiki da alfasha wacce Ubangiji ya hana. To suka ce ai tunda an riga an kaddara waɗannan abubuwa baya buƙatar a ce ka nemi a canza maka wani abu, li'anna al-umura mafrugan minha. Shi yasa har ta kai wasu su ma suna ganin duk abinda mutum yake yi to abinda Allah yake so ya yi kenan, in ya gan shi yana da'a to abinda Allah yake so ya gani tare da shi kenan, in ya gan shi yana ma'asiya wannan abun Allah yake so ya gani tare da shi. Kaga a gurin su ba sa bambance tsakanin abubuwan da Allah yuhibbuhu da abubuwan da Ubangiji baya so, ya karahu. To a gurin su duk abinda ya wakana to fa huwa min mahabbillahi subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan fata ce, Ubangiji ya nuna akwai abinda yake so, akwai abinda baya so. Wala yarda li ibadihi al-kufr, Ubangiji baya yarjewa bayinsa kafirci, Ubangiji baya yarda bayinsa su zama kafirai. To haka nan Ubangiji ya kawata imani a zukatan wanda yana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan, Ubangiji ya kawata imani a zukatan bayi ya kuma sanya musu kiyayyar kafirci a zuciyarsu da fasikanci da kangarewa. Kaga ashe kenan yana son imani amma baya son kafirci, baya son fasikanci da kangarewa. Kaga ashe akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. To a zo a ce dukkan abin da ya wakana daga mutum wannan shine muradul lahi, to babu shakka wannan shine muradul lahi minhu, babu shakka wannan rashin bambancewa ne tsakanin al-iradatul shar'iyya da al-iradatul qadariyya. Al-iradatul shar'iyya tace irada da Ubangiji yake so, abinda yake so a shar'ance wanda yake da alaka da al'amr wa nahi daga bayansa. Al-iradatul abinda qadariyya al-kauniyya shine abinda ya wakana da mashi'ar Ubangiji. Ubangiji ya ga dama ya wakana, ba lalle bane ya ta'allaka da abinda Allah yake so, ba lalle ne ya ta'allaka da wannan ba, zai iya ta'allaka da abinda Allah yake so, zai kuma iya ta'allaka da abinda Allah baya so. To mu'mini dole ya bambance tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada al-qadariyya, dole ne ya bambance tsakanin al-qada'ul shar'i da al-qada' al-qadari. To wanda bai bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba, to babu shakka kafarsa za ta zaɗe, zai fada cikin ainihin turba ta halaka. To wasu kuma suna suranta tawakkali da surar da ainihin ba ita ce shari'a ta zo da ita ba, a ce wato ainihin tawakkali shine gaba ɗaya ka kakkaɓe riƙo da asbab, ko riƙo da wasu asbab daga cikin al-asbab waɗanda suke Ubangiji ya ta'allaka samun abu da su. Zamu ga Al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin ya karkata asbab kaso wajen guda uku, al-asbab al-yaqiniyya da al-asbab shubhu yaqiniyya da kuma al-asbab al-mawhuma. Shi al-asbab al-yaqiniyya sababin da yake na yaqini, wanda Ubangiji ya sanya samuwar musabbab tare da shi yaqinan, kowa ya tantance da haka, yace wannan dole ne kai riko da shi, kuma bai isa ba dole ya faɗa haka. Yace kamar ci ga wanda yake jin yunwa, ko sha ga wanda yake jin kishi, ko mai neman daya aure ya kusanci matarsa, to dole ya faɗa haka. Ya iya cewa kana jin yunwa karka ci, kana jin kishi karka sha, kana son ɗa karka yi aure? Dan in ya faɗa haka to babu wanda zai saurare shi. Dukkan wani mai hankali ya san abinda yake faɗa ba mai yiwuwa ba ne, don Ubangiji sunnarsa ta gudana ya aiwatar da waɗannan abubuwa tare da waɗannan abubuwa, duk da cewa ƙadirun mai iko ne ya halicci ƙoshi ba tare da ci ba, mai iko ne ya halicci kawar da kishi ba tare da sha ba, mai iko ne ya halicci halitta ba tare da ainihin uwa ba, ko ba tare da ainihin uba ba, kamar halittar Annabi Adam da halittar Hawwa da kuma halittar Annabi Isa alayhi salam. Amma sunnatullahi al-ghariba wacce ta yi rinjaye, wacce take gudana a bayansa, shine waɗannan abubuwa suna da alaka da waɗannan abubuwa. Shi koshi yana da alaka da ci, haka nan kawar da kishi yana da alaka da sha, haka nan aure yana da alaka da, ko samun ta yana da alaka da aure. Haka Ubangiji ya gudanar
dukkan wanda yake san ɗaya daga cikin waɗannan sai ya bi ta waɗannan hanyoyi. Idan ya kauce musu kuma ya ce yana san, mutum da yana jin yunwa yana san ya ƙoshi, amma ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba, a kawo masa abinci a ce ya ci, ya ce ba zai ci ba, Ubangiji in ya so ya ƙoshi zai ƙosar da shi. Ko ya ce yana jin ƙishi, a kawo masa abin sha ya ce ba zai sha ba, Ubangiji in ya so ya tabbatar masa da ainihin ƙoshi daga wannan ƙishi ɗin zai yi ba tare da ya sha ba. Ko ya ce yana san ɗa amma kuma zai aure ba. To mutumin da aka samu da irin wannan hali, babu shakka mutane za su ce ya zautu, ko ƙwaƙwalwarsa ta kwanci, ba za a taɓa ɗaukan shi mai hankali ba. Saboda haka rafdul asbabi kulliyan, wannan la yasduru illa anil majanin, la yasduru anil uqala, mai hankali ya gaba ɗaya ya ƙaure cewa asbab gaba ɗaya. Don haka shi kansa da zali ya sanya cikin waɗannan asbab ne da labudda minha, ya ce saboda ya ƙiliya ce. To amma a dai wannan bayanin sai da ya ɗan saki hanya kaɗan, ya ce su waɗannan ci da sha ba tare da su ƙoshin yake ba. Wannan kuma aƙida ce ta Mu'tazila, ba aƙida ce ta Ahlus Sunna ba. Ba tare da su ƙoshin yake ba, ce bal yakhluqullahu ash-shab'a indaha la biha, yakhluqullahu ash-shab'a war-ray'a indaha la biha. To kaga wannan ba aƙida ce ta Ahlus Sunna ba. Aƙida Ahlus Sunna Ubangiji yana halittar wannan abin nan ƙoshin ne tattare da abincin, ba a cewa cin abincin daban kuma ƙoshin daban, ba a cewa shan ruwan daban kuma ƙoshin daban, a tattare Ubangiji yake haɗa su don wannan ya zama sababin wannan. Kamar yadda saukar da ruwa a sama yakan zama sababi na fito da tsirrai, kamar yadda Allah cewa an zalla bihi al-ma, sahaba ta zama sababi na saukar da ruwa, girgije kenan. Allah cewa an zalla bihi al-ma wa akhrajna bihi min kulli thamarat, an zalla bihi al-ma ay bi sahaba, bi dinnan alba'u dinnan lissabab, ce ba'u sababiyya ce, da wannan girgije Ubangiji ya saukar da ruwa, sannan kuma da wannan ruwa ya fitar da tsirrai. Ashe kenan Ubangiji yana hada abubuwa, yana hada asbab ma'al musabbibatiha, ba a cewa sabab daban zaman kansa yake baya da wani tasiri da Ubangiji ya halitta tattare da shi. A ce kamar misali wuta daban ko ne ko kuna kuma daban, a ce wuta daban kuna daban, a'a, Ubangiji ya halicci kuna tattare da wuta. Da zarar aka kunna wuta mutum ya sa hannu, to zai ji kuna, zai ji zafin, zai ji alam. To haka Ubangiji ya hada wannan, kamar yadda ya hada yunwa da matsakin yunwa din tattare da ita. Lokacin da kake jin yunwa zaka ji alam, zafi na yunwa tattare da kai. To haka Ubangiji ya halicci su ya hada su. To amma da zaji da yazo bayani a nan, sai ya dan saki layi ya kama wani hanya daban, ya bar hanya ta Ahlus Sunna wanda Al-Qur'ani yake nunawa. Sannan yace sababi na biyu shine wanda yake sababi wanda yake kusa da yaqini amma bai kai yaqini ba. Yace kusa yake da yaqini amma bai kai yaqini ba. To shine sai misali, yace kamar misali mutumin da zai yi tafiya sai ya yanki dokar daji inda babu mutum gaba ko baya, ba tare da ya ɗebi guzuri ba na abinci ko abin sha, ya kuma san tafiyar nan zai iya tafiyar wata ɗaya ko ƙasa da haka, zai iya tafiyar satuttuka ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba, sai ya yarda kawai ya sa kanshi ainihin ya kama gaba ya shiga jeji. To kaga a nan akwai yiwuwar ya halaka, tunda saharan nan ba ruwa a ciki, babu abinci, babu ganye, babu abin da zai ci ya rayu, amma kuma ya yarda ya shiga ya ce zai yi tawakkali. To kaga a nan shi da zali abin da ya ce ya halatta kawai ya dirka ya shiga ciki, kuma in ya shiga ciki amma ya sa sharadi guda biyu, ci sharadi na farko ya zamana zai iya jurewa yunwa, zai yayi wa kansa training, zai yi sati guda ko sati biyu bai ci bai sha ba. Sababi na biyu kuma ya kasance zai iya cin irin su ganyayyaki da ciyayi kamar yadda dabba take ci, ya zamana zai iya cin komai ya samu.
to in ya cika waɗannan sharuɗa to kawai yayi bismillah ya shiga. Yace to in yayi haka to wannan yana nuna tawakkalinsa ya kai matuƙa, wanda zai iya yin haka tawakkalinsa ya kai matuƙa. Shar'ance wannan ilqa'un nafsi ne fi tahluka, jefa kai ne cikin halaka. Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku cikin halaka. Mutumin da zai kama dokar daji ba tare da ya ɗauki guzuri ba, babu abin sha tattare da shi, kawai ya ce shi ya dogara ga Allah, Ubangiji shi ke bayarwa, shi ke hanawa, abinda Ubangiji ya raba ya bashi yana nan a ajiye, ko a dokar daji zai zo ya same shi. Wannan ba shi ne tawakkalin da shari'a ta ce ai ba. Tawakkali shi ne sai ka riƙe asbab, ka riƙe sabab. In ka riƙe sabab to sai kuma ka ce Ubangiji ka bani. Amma ka saki sabab, ka kama akasinsa kuma ka ce Ubangiji zai baka, wannan ba kana son ka ainihin ka tafi Kano, haka za ka yi kudu ko? Kudu za ka yi ko daga Katsina? To sai kawai ka ɗirka ka ƙara yin arewa, kuma ka ce kai Ubangiji in ya so kai ka Kano kawai za ka ganka a Kano. Wannan ka saki sabab, hanyar zuwa Kano ga ta nan, ka kama hanyar zuwa Kano sai ka ganka a Kano. Amma in ka kama hanyar shiga Nijar kuma ka ce Ubangiji in ya ga dama zai kawo Kano ta hanyar cikin Nijar, haka wannan ba riko ne da asbab, kuma wannan hauka ne. Yace to kaso na uku shine wanda suke asbab muhima ko mawhuma, wadanda ba na tabbas ba. Yace ka tadbir fi talab al-qut, dan dabaru wajen neman abinci, fita kasuwa da kasa kayanka, kana ainihin tallata kayanka, kana kokarin a sai kayanka. Yace wannan asbab ne mawhuma, don haka ba lalle ne kai riko da su ba. To shi yasa har ya fifita ma mutumin da zai zauna a gida baya sana'ar komai, wai Ubangiji idan ya so bashi zai bashi, in bai so bashi ba ko ya fita ya nema ba zai samu ba, saboda komai an riga an karkasa shi, an raba shi, ba zai taɓa samun sama da rabansa ba. Don haka raban kwado baya hawa sama, in ya hau ma zai faɗo. Don haka shi yana gida ba zai fita ba. Kaga ma wannan ya saba koyarwar musulunci, domin wanda zai yi haka zai dogara da kuma mutane su zo su bashi. Kaga ya ki dogaro ga Allah, ya ce wai tawakkali yake, kuma ya dogara da wasu, ya dogara da mutane, domin zai jira shi ma ga zalincewa yi, wai koda ya zauna ai mutane za su tausaya masa su bashi. To haka ake so, ai annabi cewa al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla, ko kai ka baya shi ba alkhairi ba a baka ba. To kuma a ce wai falala ce, mukami ne, matsayi ne, martaba ce, daraja ce, ka zauna sai an baka? A ce wai ka ƙara samun matsayi, ka zama babban wali? Kaga anan mai baka ya fi ka walittaka, wanda zai baka ka zauna a masallaci ya fi ka walittaka. To kaga duk wannan yana daga cikin guraren da Ghazali ya yi wa tawakkuli fassarar da ba haka take ba. Ce tawakkali shi ne wanda duk abin da kuma ya shigo hannunka gaba ɗaya za ka sarayar da shi, ba za ka aje komai ba. In ka aje to ka fita daga cikin tsarin masu tawakkali. Tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ga iyalansa, dan mai ba zai koya musu tawakkalin ba. Daga lokacin da aka buɗe Khaibar, sai'u da aka samu na Khaibar, daga nimar Khaibar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaddakaru li ahlihi quta sana, bayan fathu Khaibar sanat tabi'a. To kaga inda a ce wani matsayi ne da ake so mutum ya kai shi zai samu lada, annabi sai ya kwadaitar da iyalansa ya nuna musu cewa su yi haƙuri, kan mu aje komai. Sayyidina Abubakar lokacin da ya zama khalifa ya fita zai tafi kasuwa da ƴan abin nan rigunansa zai je ya sayar. Sahabbai suka ce a ina za ka ya khalifatul muslimi, ya khalifatul rasulillah? Yace zai tafi kasuwa nema iyalansa abinci. Suka ce to ai ba zai yi ba yanzu kana khalifa, kuma ka tafi kasuwa ka bar fadar mulki, don haka ka zo za a yanka albashi a dinga biyanka. To kaga a irin tunanin su Ghazali wanda bai cika mutawakkili tunda zai tafi kasuwa, don shi al-tawakkul al-haqiqi a gurinsu shi ne tarkut talbir. kada ka ce zaka nema, in ka nema kada ka, in ka samu kuma kada ka ce zaka ainihin alkinta abinda ka samu, kawai ka kashe. Kaga wannan mataki shi ya jawo aka yi ta samun ƴan zaman kashe wando da sunan addini, tun baya sana'a baya neman na kansa da sunan shi addini yake yi, sai dai a bashi. Tun sai dai ya zauna ya tawo suri dai washi zakiru ne, suna nan da yawa sun haukaci wallahi. Baya wata sana'a, sai dai ya bi gari yana ta zagayawa da carbi a waya, yana ihu wai zikiri yake, ana bashi sadaka. Kuma mutane sun zata cewa kamar shi ya fi su kusa da Allah, ba su san cewa sun fi shi kusa da Allah ba, don wannan abin da yake ba addini ba ne. Akwai wani sahabi da aka kira shi Zakir, shi ban taba jin wani sahabi Zakir ba, amma a ce wai akwai wani Zakir duk jikinsa carbi ne, yana yawo gari-gari da kaya dukun-dukun, ana ba shi sadaka. To kaga wannan ya bar Allah, ya koma kuma ya rike ainihin al-makhluqin, ya rike bayan Allah maimakon ya rike Ubangiji, ya je ya nema ya dogara ga Ubangiji, ya sa ran Ubangiji zai iya bashi. To kaga duk wannan yana daga cikin koyarwa wacce take ta jawo wa musulmi a wasu lokuta ma ci baya, har abokan gabansu suka zo suka wuce su, domin an koya wa musulmi cewa su zama ci mazauni, kar su tashi su nemi na kansu, kar su yi ta'alluq bil asbab, an ce wannan duniya ba tasu bace, ta wasu ce. Saboda suka tattara dukkan wani abin da zai samarwa da dan adam ci gaba a rayuwarsa, ya sauƙaƙe masa hatta sha'anin addini din da bautawa Allah din, suka tattara suka watsar. Ka duba Abu Hamid al-Ghazzali, Allah ya gafarta masa. Ka duba a cikin Ihya Ulumuddin irin abubuwan da yake rubutawa, a lokacin da yake rubuta irin waɗannan maganganu, yake nuna cewa ka yanke daga dukkan sha'anin duniya, ba kai ba harkar duniya, ka je can cikin wani kogo ko cikin wani wata bukka, ka taƙaita kawai cikin zikiri da abin ba ruwanka da harkar duniya. A lokacin da yake wannan bayani ba, a lokacin ne ake ta gwagwagwa da tirjiya da ta da kura da kiristoci salibiyya da suna buƙatar, suna ƙoƙarin su kwace Baitul Maqdis, sun kwaci Baitul Maqdis, ana ƙoƙarin a kwato ta ta dawo hauzin musulmi. To kaga a lokacin da ya kamata ya zaga musulmi su tashi su zama wani abu, su yi ƙarfi, kamar yadda Allah cewa a yi dolahun mastafatun min kowa wa min ribatul khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, maimakon ya zaga su kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala qital, sai ya zama yana zaga su su je su yi bara. A Ihya Ulumuddin gaba ɗaya har ya gama rubuta littafin bai yi bayanin jihadi ba, tare da cewa a lokacin ana ƙololuwar jihadi, amma yana bayanin yadda za ka yi bara da ladubban yadda za ka zama mabaraci da sifofin da ya kamata mai bara ya zama yana da su. To kaga cikin irin wannan yanayi, ya za a al'umma ta ci gaba, da kowa ya daka ta tashi, ya za a yi salibiyu na ba za su kwace duka kasashen musulmi ba ma, yana kogonsa za a zo a same shi a datsa shi, tun da ya ce a koma a yi tawur ɗaya da zikirai ana dogaro da bara. To wannan abin ya jawo wa musulmi a wani lokaci takhalluf, sun ci baya kwarai da gaske, maimakon su ci gaba wajen raya ainihin duniya, kamar yadda Allah ce wala tansa nasibaka minad dunya, su raya duniya ta yadda za su samu kusantar Ubangiji cikin halin da yake mai sauki. Sai ya kasance an koya musu cewa su yanke daga abin nan, an nuna musu cewa al-abdu majbur, bawa mutum ne wanda yake tilasta shi ake, inda yake tafiya musayyar ne, la mukayyar, ba ya da zaɓi, duk inda ya gan shi yana tafiya kawai nan aka su Ubangiji ya so tura shi, Ubangiji bai sa masa wani zaɓi ba, bai ba shi wani kasafuska, tare da cewa wannan ba koyarwa ce ta aƙidar musulunci ba. Aƙidar musulunci ta sanya wa ɗan adam wani ƙadar na mashi'a, na ikhtiyar, inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura, Ubangiji ya san cewa ya kaddara abubuwa, amma ya ce qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, duk da cewa an kaddara abubuwa, Ubangiji ya ce ku yi aiki, amma ya ce kada a motsa jiki, kada a yi komai, ya zamana ka daidaita daɗi da wahala, yadda zaka sa kanka cikin wahala dadi haka zaka sa kanka cikin wahala kana sane wannan ba daidai bane hatta kai wani ya tambaye Abu Yazid al-Bustami yadda shi gazzali yake kawowa yace wai abin da Abu Yazid al-Bustami ya tambaye shi yace wanda ya tawakkali ne sai yace da shi tawakkali shine ka duba damanka da hagunka babu abin da kake gani sai kunamu da macizai ainihin da miyagun namun daji amma ba tare da zuciyarka ta motsa ba wannan shine tawakkali sai Abu Yazid al-Bistami sai ya ce ba laifi ka dan kusa amma tawakkali shine ka duba hannunka na dama kaga yan aljanna suna ta antamawa cikin ni'imar Allah ka duba hannunka na hagu kaga yan wuta ana ta musu azaba ba tare da kaga bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan kaga ba bambanci tsakanin na yan aljanna da yan wuta shine tawakkali to kaga wannan ba aqida ce ta musulunci a ce babu bambanci la tamyiza baina ahli aljannati wa ahli an-nar la yastawi ashabul jannati wa ashabul nar ashabul jannati humul faizun ba yadda za a yi su zama daya ubangiji ya fifita yan aljanna ya sanya su sune masu nasara sune masu jin dadi amma wai idan har ka ji cewa wannan ya baka tsoro kuma ka yi sha'awar wancan to ka fita daga tsarin masu tawakkali yace idza harraka zalika sirraka faqad kharajta an jumlatil mutawakkili idan kaga yan aljanna ana cikin ni'ima kaga yan wuta a hagunka ainihin cikin azaba wannan yasa zuciyarka ta motsa to ka fita daga cikin masu tawakkali kaga wannan ai ba suran tawakkali bane kamar yadda musulunci ya zo da shi wannan wani tawakkali ne daban wanda babu yadda za a yi ta tafi daidai da tsarin tawakkali ainihin a cikin koyarwar addinin musulunci shine Ibn Taymiyyah yace wa qalu suka ce al mutawakkilu yatlubu bi tawakkulihi amran min al umuri shi mai tawakkali wai yana neman wani al'amari ne daga cikin al'amura da tawakkalin nan nata wal arifu yashhadu al umura mafrugan minha shi kuma masanin Allah yana ganin al'amura an riga an gama da su fala yatlubu shay'an da haka baya neman komai sai yuqalu Ibn Taymiyyah yace to sai an sa musu da cewa ammal awwal amma wancan magana ta farko da kuka faɗa fa inna tawakkula a'ammu min at-tawakkuli fi masalihid din aw dunya idan aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko in aka ce tawakkali ana nufin neman addini abinda ya shafi addini kadai ba a kalmar tawakkuli ta kunshi neman abinda ya shafi addini da abinda ya shafi duniya duka kalmar tawakkuli ta kunshi ka dogara ga Allah wajen ya tsare maka imaninka ya tabbatar maka da imaninka ya ainihin ƙara maka imani a zuciya ya katange ka daga saban Allah ya katange jinka da ganinka da motsinka daga dukkan abin da Allah baya so wannan duk yana daga cikin tawakkali kaga wannan yana da alaka da sha'anin addini kuma tawakkali ne anan ma haka nan kai tawakkali ga Ubangiji wajen ya baka cinka da shanka ainihin kada ya sanya bukatarka a hannun wani wannan ma tawakkali ne yana da kuma alaka da sha'aninka na rayuwa Ubangiji ya hore maka abin da zaka ci ka sha ba tare da ka kaskanta ba Ubangiji ya hore maka abin da zaka taimaka ma wasu masu bukatar taimako wannan dai yana daga cikin tawakkali don haka aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko ana nufin neman lahira kadai ba ana nufin neman lahira ana nufin neman duniya duka shi da abin da Ibn Taymiyyah ke gaya musu sun da ce aka yi magana tawakkali ana nufin neman duniya kadai banda neman lahira a cikin sha'anin lahira din ai akwai tawakkali ya za a yi ka iya bautawa Allah idan Ubangiji bai agaza maka ba ya taimaka maka ya tabbatar maka da imani a zuciya ba za ka iya bautawa Allah don haka kaga anan ma kana bukatar tawakkali ce fa innal mutawakkila yatawakkalu ala Allah subhanahu fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifzi imanihi wa ziyadati yace domin mai dogaro ga Allah yana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya gyara masa zuciyarsa ya gyara masa addininsa ya tsare masa imaninsa ya kuma gyara masa imani wa hadha ahammul umuri ilayhi waɗannan su ne mafi muhimmancin al'amura a wajensa wa li hadha yunaji rabbahu fi kulli salatin bi qawlihi saboda haka bawan Allah na kwarai da tawakkali yake ganawa da ubangijinsa a cikin kowace sallah, yana ce mata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka. Kaga ai hada bauta da neman taimakon Allah, bautawa Allah a cikin sha'anin addini da kuma neman taimakon sa a cikin sha'anin addini da na rayuwa duka, waɗannan abubuwa biyu sai sun haɗu. Idan ya kasance kana bautawa Allah amma ba tare da isti'anatu bihi ba, wato kai bautar kawai ka sa a gaba amma baka neman Ubangiji ya taimaka maka cikin bautar nan, ya zamana ka dawwama a kanta, ka jajirce a kanta ba tare da kana neman taimakon sa ya nuna maka daidai a cikin bautar ba, kada kai bauta da abin da yake Allah bai shar'anta ba, ba tare da kana yin wannan ba, kaga anan ka bar isti'ana, ka kama wani hanyar bauta ita kadai, anan ne wani lokaci ake kauce hanya. To haka nan ba tare da ka rike isti'ana ba, ba tare da bauta ba, wani har kullun kawai abin da yake tunani ya samu Ubangiji ya bau ya hore masa ya zama mai shi mai akwai, amma baya tunanin bautawa Allah. To kaga wannan ma shi ma ya saki hanya. Saboda haka mutane dangane da wannan aya sun kasu gida uku ko hudu. Akwai wanda yake ya riki, wato yana yushahidu rububiyya faqat, yani yushahidu isti'ana wala yushahidu al-uluhiyya, har kullum maganar Ubangiji ya taimaka mata yake, baya maganar harkar bautawa Allah ya yi abin da Allah yake so. Don haka za ka ga wasu ma a irin wannan yanayi sun kama hanyar da ba ta Allah ba wajen neman abin da suke bukata, sun saki layi sun kama hanyar ba ta Allah ba, amma kuma suna nuna wa mutane su hanyar Allah suka kama. Sai kaga an je gurin boka, a ce an je gurin malami, boka a kirawo shi malami saboda kawai a sa mutane cikin rudu a ce wa boka malami, sai ai malamai suke masa addu'a, kuma bokaye ne matsafa ne masu ta'amuli da aljanu masu kafircewa Allah, ba za su yi mu'amala da kai ma sai sun sharanta maka abin da yake kafirci ne, saban Allah ne, ka yarda sannan su yi mu'amala da kai, sannan su yi kokarin tunanin ya za su biya maka bukatar ka. Ku kaga wannan shi a gurin sa ya kama bangaren wa iyyaka nasta'inu, amma ya saki iyyaka na'budu, wani kuma iyyaka na'budu din ya rike ya saki iyyaka nasta'inu, saboda haka shi a gurin sa bautawa Allah ce kawai tsantsan sa, amma ba tare da yana dogaro da Ubangiji ba cikin abin da yake da bautawa Allah. Saboda haka zaka same shi yana cikin bid'o'i ba, domin bai koma ga Ubangiji akan ya nuna masa abin da yake daidai ba, bai dogara da Ubangiji wajen ya tabbatar masa da wannan imanin nashi ba. Kaga anan shi ma ya saki bangare guda ya rike daya. Akwai wanda yake zai rike duka biyu, zai rike iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanda shi ne ake bukata mumini ya kasance ya zama daga cikin masu wato waɗanda suke bin turbar iyyaka na'budu, Allah suke bautawa, sannan wa iyyaka nasta'in shi kadai suke neman taimakon sa a cikin bautar su da kuma cikin harkar rayuwar su. Sai kuma kaso na hudu waɗanda ba sa cikin iyyaka na'budu ba sa cikin iyyaka nasta'in, ba sa wannan ba sa wannan, su ne zunzurutun kafirai maƙiya Allah, ba bautawa Allah kuma ba a tunanin Allah a zuci, ba a dogaro da Allah a cikin abin da yake na rayuwa ko a cikin abin da yake na addini. Allah ya yi umarni ko kuma Ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan aya a cikin abin da bawa yake karantawa a kowace sallah, kama fi qaulihi, kamar yadda Allah kuma yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bautawa Allah ka dogara gare shi. Kaga daidai take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'budhu shine iyyaka na'budu, wa tawakkal alayhi shine iyyaka nasta'in, sannan wa qawluhu alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, kaga nan ma ya hada duka biyu, ga Allah kadai na dogara kuma ga Allah kadai nake komawa cikin al'amura, kaga Allah kadai na dogara shine wa iyyaka na iyyaka na abin nasta'in, sannan wa ilayhi unib al-inaba shine gaba daya abubuwan ka kai su ka ta'allaka su da Ubangiji na ibada gaba daya, zama na kana yin sai da Ubangiji yake so, kana kaddantar da kai gaba ga Ubangiji, kaga wannan shine iyyaka na'budu. Haka nan Allah ya ce qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata, kaga anan ma Ubangiji ya hada tsakanin dogaro ga Allah da kuma bautawa Allah shi kadai da barin abinda Allah madaukakin sarki yace a bari. To wannan shine abinda Ubangiji ya fada, wanda yake nuna cewa tawakkali ya kunshi waɗannan abubuwa duka. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع. وبنجد يا هذا مكان العبادة da tawakkali a gurare daban-daban kamar yadda yake a cikin waɗannan ayoyi li'anna hadaini yajma'ani ad-din kullahu domin waɗannan abubuwa ibada da tawakkali su suka hada addini gaba daya wali hadha qala man qala min as-salafi saboda haka wanda ya faɗa daga cikin magabata ya faɗi cewa inna allaha jama'a al-kutub al-munazzalata fil qur'an ubangiji madaukakin sarki ya hada dukkanin littattafai da aka saukar ya tattara ma'anonin su gaba daya sa a cikin al-qur'ani wa jama'a ilm al-qur'ani fil mufassal kuma ilmin al-qur'ani gaba daya ubangiji ya tattare shi a cikin al-mufassal wato daga suratul hujurat zuwa suratul nas shine malamin su ke kira al-mufassal wa jama'a ilm al-mufassal fi fatihatil kitab akwai al-mufassal sune ainihin surorin nan guda bakwai surorin daya daga suratul hujurat zuwa suratul nas yake kira al-mufassal na wa jama'a ilm fatihatil kitab fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ubangiji ya tattara ilmin fatiha gaba daya a cikin iyyaka na'budu da kuma iyyaka nasta'in waɗannan sune kalmomi guda biyu waɗanda suka kunshi addini gaba daya kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa to Ibn Taymiyyah ya koro bayani a game da abin da ya shafi tawakkali da kuma yadda musulunci ya kirawo dukkan wani mu'mini ya zama mai tawakkali a cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu dakata a nan insha Allah sai a sati muna gaba za mu ci gaba da sauraron Ibn Taymiyyah a cikin wannan bayani da yake mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim wannan yana cikin bayani ne akan maganar da wasu shugabannin Shi'a suke yi na cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama hajjin bankwana Allah subhanahu wataala ya yi masa wahayi ya sanar da jama'a sayyidina Ali zai gaje shi sai bai faɗa ba har ya je mararraba aka sake yi masa aiken sannan ya faɗa juma'a biyu kenan yau wato wannan dai ita ce tambayar kuma ya ce yana kalubalantar shi bashidan yana kalubalantar malamai da su kawo masa koda da ibn hadisi ne wanda manzon Allah ya ce a yi zaben shugaba bayan ya yi wafati to Allah ya tauri kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafin Minhajus Sunna fi radd ala shi'ati al-imamiyyah al-qadariyyah wato su shi'a har kullum idan za su yi maka hujja da abin da yake nakali ne abin da yake riwaya ne to ba za su kawo gaskiya ba sai dai su yi maka ƙarya in kuma za su baka kiyasi na hankali ne to za su yi wauta wanda kuma ilimi daman waɗannan hanyoyi su ne tsotsuwarsa ko dai abinda za a samu daga naƙali daga mutumin da yake ko kuma tushen da yake na gaskiya ko kuma ainihin kiyasi na hankali wanda hankali zai yarda da shi to duka waɗannan hanyoyi biyu ba su samu daidaito ba a gurin Shi'a in za su baka labarin da abinda yake ruwaya ne za su baka na ƙarya in kuma za su baka abinda yake na hankali ne to za su yi maka wauta ne kaga kenan babu ta inda za ka samu sahihin ilimi a wajensu wannan abin da suke faɗa shi ne hadisin ghadir khum hadisi ne wanda wani ɓangarensa ya inganta amma daga baya suka yi ta ƙare-ƙare a ciki da wasu labarurruka marasa kan gado wanda hankali ba zai taɓa yarda ba don komai ba don su yi amfani da wannan ƙare-ƙare wajen su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ghadir khum sunan guri ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjatul wada a kwana wato a ran 18 ga watan zulhijja ya zo wannan ghadir khum kafin an baro maka kafin a iso madina a nan ya tsaya ya yi bayani to akwai hadisin da ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maula ya yi wasiki ga a riƙe alƙur'ani ya yi wasiki da a kyautata wa ahlul bait wanda ya tabbata a cikin littafin sunna to sai suka zama sun yi ƙare-ƙare a ciki tun daga wato wajen hudubarsa ta aikin hajji ya naɗa sayyidina Ali a matsayin khalifa suka kawo ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas suka ce wannan aya ta sauka game da ainihin shugabancin Ali wanda kuma dukkan malamai ijma'an abinda suke cewa wannan aya ba a lokacin ta sauka
amma shi'a sun dauke ta sun mai da ita a wannan guri, suka ce shugabancin Ali ake cewa ya isar, shi kuma manzon Allah sai bai isar din ba, sai da yayi tafiya sannan aka yazo gajir khum sannan ya isar. Sai fa in lam taf'al fa ma ballatta risalata, in har baka ce sayyidina Ali shine wasiyyi ba, shine khalifa bayanka, to sakon da aka dora maka baka isar ba, wato wai ubangiji yana maka barazana akan ya sanar da cewa sayyidina Ali shine zai zama khalifansa, in ko bai haka ba to da aikin da ya baya ruci. Fa ma ballatta risalata, wanda kuma ita ayar mu a wajen mu tana maganar sakon da Allah ya bawa annabi ne, ka to kam idan ya boye to ya bai isar da sako ba, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin da yayi hudu ba yake cewa ala hal ballat ala hal ballat allahumma fashhad, a lokacin yake ga mutane shin ya isar ya isar ya isar, yace wa ubangiji ka shaida. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane tun a wannan hudu ba cewa ya isar, amma aka ce a'a bai isar ba, to ya zai bai isar ba kuma zai dinga cewa mutane la isar, kaga kamar suna tuhuma shi da ƙarya kenan. Ya ce wa mutane ya isar, har ma yana cewa Allah kai shaida, kuma an ce a'a ya boye maganar sai da yazo gadir kum ranar 18, ranar 10 ga wata bai fada ba, sai da aka ƙara kwana 8 bayan kuma da ya ce wa mutane na isar. Kaga tun daga nan zaka fahimci akwai hauka a cikin maganarsa, anan ba wai kawai suna tuhumar ahlus sunna ko sahabban manzon Allah bane, hatta shi kansa manzon Allah din ana ganin ya towa yake jin tsoro, wa yake jin tsoro a lokacin ba zai fada ba, sai da yazo wata mararraba, wata mararraba kuma ga inda mutane gaba daya an yi dandazo duk duniya a lokacin ana gindinsa yana bayani. To ya zo mararraba waɗanda ya bari a Makka fa, ga su zan da suke tare da shi ba zai gaya musu ba, sai da ya baro ya fito garin Makka, an zo wai mararraba ƴan Masar za su tafi, ƴan Sham za su tafi, su maje sai ya ce to a tsaya ya faɗa. Haka wannan aicin mutuncin manzon Allah ne shi kansa, wanda yake ƙara gaskata maka maganar shi Ibn Taymiyyah. Sannan abinda manzo Allah ya faɗa a hadisinsa, Allahumma man kuntu maulahu fa aliyyun maula, wannan shine ya inganta, duk da cewa shi ma akwai magana ta malamai, akwai magana ta malamai akan inganci shi kansa wannan lafazin, kamar Imam al-Bukhari da Ibrahim al-Harbi cikin manyan malaman mu na hadisi su sun ce wannan ba zai inganta, annabi bai faɗa nan ba. Haka in ka sa kafa ka shure ma kana da wasu malamai kamar irin su Bukhari da su inganta shi, to wasu sun inganta iya wannan lafazin kamar Imam Ahmad kamar Tirmidhi sun haskana wannan ban kuntu maulahu fa aliyyun maula, wanda na zama mashukincin sa masoyin sa to aliyu ma masoyin shi, to wannan shi kadai ba shi yake nuna shugabanci ba, domin akwai maganar maula da alwali, dole a bambance tsakanin alwali a larabci shine shugaba. Annabi ba cewa ban kuntu walihi fa aliyyu wa fa aliyyun walihi ba, ko aka yace maulahu, maula shine wanda zaka jibinta ya jibince ka, shi ake cewa maula a larabci, ka jibince shi da soyayya ya jibince ka da soyayya, sai an samu kuma abin daga bangare biyu ake samun muwalati, tace kalmar muwalati mufa'ala ce ta bangarori biyu, ka so sayyidina Ali shi ma ya so ka, wanda kuma daman Allah madaukakin sarki ya wajabta soyayya tsakanin mu'mini gaba daya. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا أبيض يا سن يسوهي أتكان مؤمنين كمانا لأن علينا لكي مؤمنين لواجب أسوشي ما كان وانا بشيك نونا دون مؤمنين شو قبا من مؤمنين بني فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. wannan aya tana nuna cewa dukkan mala'iku da dukkan mala'iku da sauran mu'mini dukkaninsu shugabannin manzon Allah ne, dan ta fa inna Allah maulahu wa jibrilu maulahu maulawa maula rasulillah wa jibrilu wa salihul mu'minin wa sadu wa mutumin mu'mini maulan nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mai san annabi ne kuma annabi yana san shi, shine ma'anar ayar. To inda ka fassara maula da shugabanci, sai ka fassara wannan ayar ma da cewa duk waɗannan shugabannin annabi ne, kun duk kalma ɗaya ce maula maula. Saboda haka akwai jahiltar ita kanta lugha din harshen larabci din da aka yi magana ba san shi ba, domin wali daban maula daban, amma ka ɗauka wali shine maula, annabi ya ce man kuntu walihi ba, cewa man kuntu maulahu,
فعلي مولا wannan kuma dukkan mu'mini haka ya kamata su zama sai suka zo suka ƙara wani abu a abin nan wai annabi yana cewa fa innahu wasiyyi wa khalifati min ba'di wai manzo Allah ya ce shine wasiyyi na kuma shine khalifa ta a bayana Allahumma wali man walahu wa khudh wansur man nasarahu wa khudh man khazalahu Ibn Taymiyyah ya ce wannan ƙarin shi ma bai inganta ba domin waƙi'in tarihi yana nuna ba haka ba cewa wanda ya fada da sayyidina Ali ya ubangiji ka karya shi wanda kuma ainihin ya taimaka mishi ka taimake shi wanda ya ki taimaka mishi ka wulakanta shi nabi ce lokacin da aka yi fada tsakanin mutanen Sham da mutanen Ali wanda mu ahlus sunna muna bayanin matsayin mu game da wannan abin da ya faru cewa gaskiya tana tattare da janibin sayyidina Ali tare da janibin mutanen Kufa ba janibin mutanen ainihin Sham ba wannan bayanai mun yi shi lokacin da muka karanta al-wasiyatul kubra da mu ba ma tsoron mu faɗi gaskiya do abin da yake aqida mu babu takiya mu a ci faɗar ta muke ba ma boyewa dan do aqida da zaka da ba za ta iya faduwa ba wannan ba aqida bace aqida ai takwana kwana ai tara a gefe ba za iya fitowa a faɗe ta ba a mu babu abin da ba za mu iya faɗa ba sai dai in ba mu yarda da shi ba dama to saboda haka a za ka gani lokacin da aka samu rashin fahimta rashin jituwa tsakanin bangarorin nan guda biyu a ƙarshen lamari suwaye suka yi nasara mutanen Kufa ko mutanen Sham eh mutanen waye suka yi nasara mutanen Sham a ƙarshe khilafa a hannun wa ta koma ba Banu Umayya ba ba Banu Umayya su suka ci gaba da khalifanci ba ya aka yi inda a waccan addu'a ai addu'ar annabi ba ta faduwa in ya ce unsur man nasara waqzul man khazalahu wa adi man adahu aka mata a ce mutanen Sham ba su yi nasara amma kuma sun yi nasara kaga kenan annabi ya wannan addu'a ba ƙarya aka yi sannan kuma waqzul man khazala me waqzul man khazala duk wanda bai fito ya zama ya taimaka masa a wannan rashin fitowar da wannan dan ba ya ubangiji ka wulakanta shi mafi yawa daga cikin muhajirun wal ansar ba su fito sun shiga cikin rigimar ba cewa sun yi riko da wasiyin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka samu rikici tsakanin musulmi biyu kada ka shiga irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zayd irin su Abdullah ibn Umar duk ba su shiga cikin rikicin ba umumul muhajirin manya-manyan muhajirin duk ba su shiga ba Allah ya wulakanta su fi sabilillah Allah ya wulakanta su bai wulakanta su ba inda annabi ya yi addu'a wannan to da ba su faɗi ƙasa ba tunda ba su fito sun taimaka masa ba kuma annabi ya ce duk wanda bai taimaka masa sai Allah ka tozarta shi da sun tozarta amma ba su tozarta ba ba su tozarta ba za mu ga a hannunsu ubangiji ya ba da nasara mutanen Sham ba su tozarta ba sun yi yaƙi da kafirai a lokacin Muawiya aka fara shiga jirgin ruwa aka fara fita ana kai hare-hare da jirgin ruwa kuma ana cin nasara a lokacin sa aka bude Constantina aka bude aka shigar da musulunci Cyprus kasar Cyprus a lokacin sayyidina Muawiya wanda annabi yayi bayanin wannan mu'jiza din da tabbata hadisin mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to kaga da a ce ubangiji annabi yayi wannan addu'a da babu wani yaki da mutanen Sham za su shiga da kafirai ba sai an yi nasara a kansu to amma Allah sai ta ba su nasara sai ta ba su nasara wanda yake nuna maka cewa wannan maganar cewa wai an yi wannan addu'a ƙarya ake da manzo Allah yayi ta ba za ta faɗi ba saboda haka har kullun idan suka yi ƙara-ƙaran su za ka ga abubuwan da suke fito da ƙaryar a ƙara-ƙaran da suke zahiri wai ma har aka ci gaba da cewa wai nan take bayan annabi ya gama bayani kamar ba wani team na siyasa wai bayan an gama bayani Abubakar ya zo masa congratulation Umar ya zo masa congratulation suka ce shi ne shugaba daga baya kuma da aka koma bayan manzo Allah ya wafati sai su kawai suka juye abu sai kawai suka canza ra'ayi suka yi wa sayyidina Ali makarkashi ka duba wannan kuma ka zo ka ce musulmi na duniya gaba ɗaya sun haɗu an yi musu wannan huduba manzo Allah ya musu wannan huduba a ce da sayyidina Abubakar ko wasu mutum hudu tare da shi Abu Ubaida ibn Jarrah a ce su hudu kawai sun murɗe abin kuma dukkan musulmi su shiru su sa musu ido kana tsammanin zai yi a wannan lokaci bayan ga abinda manzo Allah an ce ya faɗe shi karara gaban mu'minai a ce saura kawai sun zura ido mutum hudu sun murɗe abu ai ko irin wannan zabe da ake yi naje ka nayika idan aka yi murdiya ai ana ga turjiya koya take koda ba za ta yi nasara ba ba haka yake faruwa ba wani imani ne gare su su masu turjiyar to amma a ce sahabbai sun ka an kasa samun wadanda za su taso ayi dan hayaniya a ce duk su yi wa sayyidina Ali ibn Abi Bakar mubay'a su kira wasu khalifatu rasulillah to kaga wannan shike gaskata maganar annabi wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar saboda haka wannan shine abin da ya faru amma maganar cewa wai an tara mutane an ce an taga annan Ali an ce shine shugaba daga baya kuma sayyidina Abu Bakar da musulmi suka yi shiru suka danne abu haka wannan duk tuhumar dimbin sahabbai ne gaba ɗaya ba ba wanda ka rage ba wanda ka bari duk gaba ɗaya ka abin sannan maganar da mai khilafa ta tabbata ai ahlussunna suna da maganganu ahlussunna suna da maganganu a game da mai da mai khilafar Abu Bakar ta tabbata shin ta tabbata bin nas ko ta tabbata bil ikhtiyar in ta tabbata bin nas ta tabbata bin nas al jali ko bin nas al khafi bil ishara ra'ayi biyu ne ahlussunna suke faɗa wasu ce ta tabbata bin nas al jali kararra manzo Allah ya nuna cewa Abu Bakar khalifan sa ne suna kawo hujjoji kamar irin hadisin matar da ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi wani abu yace ta dawo ta karba ce in na dawo ban same ka ba ce in baki same ni ba ta ce gun Abu Bakar wanda yana nuna mata in ba shi yayi wafati Abu Bakar shine a matsayin sa ta je gurin sa kaga wannan yana nuna shugabancin sa haka nan lokacin da yayi rashin lafiya yace ya himmatu laqad hamamtu an unadi akhati wa abaki yake ga wannan Aisha فأكتب لهم أحدا أن يقول قائلا أو يتمنى متمنيا ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ناس إن شيء أجي أكاو أكراو عبد الرحمن ابن أبي بكر أكراو أبو بكر ربو تامس أهدي يرجي جينيا لقباء النبي صلى الله عليه وسلم يفاتا سنن هالين دا مسلمي دا متأين دا سكباو أبو بكر يتشي يا سم مسلمي وعطي دا قوامتي أبو بكر هم آياك تفاوه ko gaba ɗaya sun masa mubaya a lokacin wanda ba ya ja a lokacin shine Sa'd ibn Ubadah shi kuma a lokacin yana son khilaf yana son shugabanci ne a bisa ka'idar minna amirun wa minkum amir ay min al-ansari amirun wa min al-muhajirin amir saboda haka an nada shi ta bangaren mutanen Madina sayyidina Abubakar kuma ya zama ta bangaren mutanen Makka wannan shi ya jawo amma ba wai rashin ganin cancanta sayyidina Abubakar ya zama shugaba ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda mutane gaba ɗaya suka yadda da ɗabi'ar sayyidina Abubakar cewa sun yadda sayyidina Abubakar babu yashi a lokacin sa don haka sai suka zabe shi annabi yace ba ma sai ya rubuta komai ba ba sai ya rubuta komai ba don haka wasu suna riko da wannan nassin da ire-iren su akan khilafancin sayyidina Abubakar cewa bin nassul jadid wasu kuma malaman sunna din suka ce a bin nassul khafi ne ishara ce ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu nuni amma ya san daga baya shi za su zaba bai fito kararra ya nuna musu sannan shi'a da suke cewa bin nassul jali annabi ya faɗi sayyidina Ali shine shugaba a cikin shi'ar akwai waɗanda su kuma suna ga Abbas aka ce da ƴaƴansa shi'ar rawandiya su abinda suke faɗa kenan cewa suka yi Abbas aka yi nassinsa shi da ƴaƴansa to kaga abin da ya zama kamaka ne amma abin da ya tabbata alqur'ani yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijū min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دوانا صفة الله يصفا تاء المهاجرون بباتا الله يصفا تاء سدتي وهم الصادقون سوني ما سدتي باء المهاجرون نسكي كنا سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله با. الله يصفا تاء سكي فلا دوانك ما قالت سكي نتي واشين خليفة من الله أشي تاء سكي فلا دو الله يصفا سوني ما سدتي wannan aya sayyidina Abu Bakar yayi hujja da ita lokacin da yake gaya wa ansar cewa cikin Quraishawa ya kamata a samu shugaba yace ku Allah ya sifanta ku ya kira ku al-muflihun mun kuma Allah ya sifanta mu ya kira mu al-as-sadiqun kuma Allah ya ce duk mu'mini ya yi koyi da abin nan da mai gaskiya Allah ya kira cewa duk mu'mini ya yi koyi da mai gaskiya wannan sura aya ta cikin suratul tauba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin وكونوا مع الصادقين kuma kuma Allah ya sifanta mu da cewa ulaiika humus sadiqun don haka ku zama abayan mu ku kuke bin mu saboda haka wannan shine abinda malaman sunna suka faɗa, wasu sun ce ta tabbata bin nafsul jali, wasu sun ce ta tabbata bin nafsul khafi, amma abinda yake akwai wanda shi Ibn Taymiyyah yake da fulalatawa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannunka mai sanda ga mu'mine kuma ya san cewa ba za su taba zabar wani umma Abubakar. Saboda haka Abubakar ya zama kalimat ijma, babu wanda ya ja da shugabancinsa, musulmi gaba ɗaya suka ijma akan shugabancinsa. A cikin shekara biyu da yayi yana shugabanci, ka duba irin abin da ya tabbatar, wanda zaina ɗaya daga cikin mu'jizozi na musulunci, a shekara biyu ya zo ya samu rikici na al-murtadduna waɗanda suka yi ridda ƙauyawa da ba su shiga musulunci gaba ɗaya ba, da mutanen Musailama Banu Hanifa da suka yi tawaye su ma suka bi wani annabin ƙarya, ya zo ya same su bisa ga wannan. Ga wasu can sun ce ba za su ba da zakka ba, ga jaishi Usama wanda za a tura shi abin nan ya je yaƙi da Rumawa, daular da take ɗaya daga cikin dauloli biyu da suka fi kowace daula ƙarfi a duniya. Annabi ya bar wannan runduna tana shin tafi ta bar Madina, ga musulmi suna buƙatar a kafa wata runduna wacce za ta tsaya ta kare Madina. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, cikin shekara biyu, Sayyidina Abubakar a lokacin ya kai shekara 60 a duniya, amma ya iya samar da wannan runduna. Aka aika waccan runduna ta je ta yaƙi ta nasara, kuma aka ainihin gama da waɗannan 'yan tawaye, Madina ta zama gari ne na aman, gari ne na aminci, aka tabbatar da adalci a cikin al'umma a cikin shekara. Wannan baya daga cikin mu'jizatul Islam, mu'jiza ta musulunci. Shekara biyu dattijo ya iya tabbatar da wannan, ya kafa daular da ta ci gaba da musulunci da shugabanci. Saboda haka wannan shi ne magana, kuma maganganu a kan irin wannan suna da yawa, irin hujjojin da su ake bayarwa a bisa a tuhumita abban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su suka fi kowa tsarki a kundin tarihi. Maganganu ne wanda ba su da kan gado, kowa aka bari duk mai hankali aka bari zai iya yakar waɗannan maganganu. Wannan yake cewa a gaya masa ingancin wannan hadisin, ko bayani a game da wannan hadisin. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد إليه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح وجهه، أخرجه الترمذي وله شواهد، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي داود وغيره ومجموعها يكفي أنه حديث حسن. بسك علامة وأن مجانا يقفوش كرشان لكتاب بلوغ المرام لا الحافظ ابن حجر الأسقلاني مجانا أتشكي يقفوش أبن حديث يتي منذ ياكسن شيء إذن ينبي كهنن سيتك هنن سسمج كين الدعاء بايا داو دسو سياشا فكسكسا ترمزي يا رويتو وانا حديث كما ينادى حديثي دسكي بويا مسا بايا دسكي أكوي حديث ابن عباس أوجن أبو داود دوان نسان أكهد أرسو داسو إيهو كنت تشوى حديثي نحسن وانا مغانا بادي دي بج فسكولي تي حديث شافر فسكا بايا أدغ هنو أشاف فسكا بايا الدعاء حديثي نمي روني kuma dukkan shawahidin da yake magana akan su hadisai ne, wa binnan ruwayoyi ne wanda suke da rauni kwarai da gaske. Ruwaya mai rauni kwarai da gaske babu yadda za a ita tashi wata ko ita a tashi ta samu wata da rashin samu wata, duk ɗaya ne a gurin malaman hadisi. Don haka dukkanin hanyoyin gaba daya manakir ne, hanyoyi ne wanda suke masu rauni kwarai da gaske, don haka ba za su iya haduwa su tashi juna ba. Don haka malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa an yi addu'a a shafi fuska bai tabbata ba, domin hadisan da suka zo akan wannan ba su tabbata ba. Don haka Izzuddin ibn Abdussalam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil, ba mai shafi fuska ta bayan ya gama addu'a sai jahili, ma'ana wanda bai san cewa hadisan ba su inganta ba shine zai yi wannan, amma wanda ya sani ba zai yi ba, don haka wannan bai inganta ba. Daga cikin malaman da suke magana akan wannan akwai Ibn Arafa, ɗaya daga cikin malaman Malikiya, su ma sun faɗi wannan, har ma wasu suna sa shi daga cikin ayyuka wanda suke makaruhi. Ta haka bai tabbata ba cewa annabi ya yi addu'a yana shafa fuskarsa, wasu za ka ga ba su shafa fuskarsa ba amma zai shafa kirjinsa, to ban san me yasa ba. Wai dai sai ya shafa, to me za ka shafa? Dole sai ka shafa, to tunda ya ɗaga wai ba zai aje haka nan ba. Ta haka an ce ka a shafa fuska sai shafa kirji. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri kaza din ka fi ga duk da yake uzratul muslim, ina ga sai ka sai mu hakura da tambayoyin nan duna wani lokaci ya tafi mallam Abdullahi sai ka aje tambayoyin sati mai zuwa sai ka bani su don ƙara ta ansar su. Waccan tambaya ta shi'a ta cinye mana lokaci, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure. Allah ya ji mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.